Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfila Hashim Gumel. Sarau abokana aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Laraba 22 ga watan Yuni na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfila zakanin labarai.
Kasar Ukraine ta bada rahoton an kai wani kazamin hari jiya Talata a yankin Severodonetsk a daidai lokacin da dakarar Rasha ke ci gaba da samun cikakken iko a gabashin birnin. Shugaban kasar Rasha Emmanuel Macron ya tattauna jiya Talata da jigajigan jami'in Faransa a wani yunkuri na cewa a shirye yake ya tattauna da 'yan adawa bayan da jam'iyyarsa ta sha kai a majalisar dokoki. Haka kuma za a ji cewa Iran ta zartar da hukuncin kisa kan mutane sama da 100 a cikin watannin ukun farko na wannan shekarar ta 2022.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa rundunar sojan Najeriya ta yi nasarar kubuto da karin wasu 'yan matan jibag biyu a jihar Borno.
Ko a wurinmu mun ji daɗi da mun same su, kuma mun san akwai saura, so akwai aikin da za mu ci gaba da aniyanmu shi ne fitar da dukkansu daga cikin jaji, so da kowa ya dawo gida su zo su ci gaba da rayuwarsu yadda ya kamata.
Hukumomi a jihar Sokoto da ke Najeriya sun tabbatar da mutuwar jami'an 'yan sandan kwantar da tarzoma 6 a wani harin kwantan ɓauna da 'yan bindiga suka yi musu.
Mai baƙin cikin da abin da ya faru ga waɗannan mobile, waɗanda a hanka ce ga bandit da wuri kaza, wallahi baƙi kaska suka kaya. To irin waɗannan abubuwan da ya faru gare su ba dole mu ji baƙin ciki ba, kuma babu wani taimako da aka yi musu.
Murtala Faruku Sanyinna zai shigo da shirin baki mai yanka wuya, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Ukraine ta bada rahoton an kai wani kazamin hari jiya Talata a yankin Severodonetsk a daidai lokacin da dakarar Rasha ke ci gaba da samun cikakken iko a gabashin birnin. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na faifan bidiyo cewa halin da sojoji ke ciki a yankin gabashin Luhansk da gaske shine mafi tsauri a yanzu. Maharan kuma suna matsa lamba sosai akan hanyar Donetsk. Ya ce Rasha ta ƙara ƙaimi wajen korar sojojin Ukraine daga muhimman wurare. Kakakin hafsan hafsoshin sojan ƙasar Ukraine ya bayyana a wani taron manema labarai ne da kullun cewa faɗan da aka gwabza a Severodonetsk ya yi zafi, inda Rasha ta kai hare-haren ta sama da kuma dulgudan wuta kan maɓoyar Ukraine. Sojojin Rasha suna iko da kusan kashi 95 cikin 100 na yankin Luhansk, a cewar kamfanin dillancin labarai na AP. Kuma sojojin Ukraine suna riƙe da masana'antar sinadarai ta Azot a Severodonetsk. A daidai lokacin da 'yan jarida ke ci gaba da fuskantar cin zarafi, ƙasar Ghana ɗaya daga cikin wuraren da aka fi cin zarafin 'yan jarida a duniya, sai dai gwamnatin ƙasar ta fara ɗaukan matakan magance wannan lamari. Ga ƙarin bayani daga wakiliyanmu Hawa Abdulkarim.
Kasar Ghana dai na daga cikin kasashe a duniya da aka fi cin zarafin 'yan jaridu, wanda ya sanya aikin jarida yake da matukar wahala da hatsari, duk da cewa kasar na kan tafarkin demokuraɗiyya da ya kamata a sauƙaƙa tare da gyara wasu al'amura. Ministan yada labaran kasar Ghana Dr. Kojo Opo-Nkrumah ya buƙaci alkalai a Ghana da su hukunta masu cin zarafin 'yan jaridu yayin da suke gudanar da ayyukansu. Ministan ya ce ya kamata a ɗau matakin gaggawa domin kawo ƙarshen cin zarafin 'yan jaridu a Ghana. Ya bayyana hakan ne a lokacin da yake jawabi a garin Ho da ke yankin Volta a nan Ghana, a wani taron horar da alkalai kan buƙatar kare 'yancin faɗin albarkacin baki da kare lafiyar 'yan jarida. 'Yan jarida a Ghana sun shafe shekaru suna fuskantar kowane nau'in hare-hare yayin da suke gudanar da ayyukansu. Idan muna son waɗannan ayyukan wanda a zahiri ya zama abin kunya ga demokuraɗiyyar ƙasarmu, to ya zama dole a hukunta waɗanda suke cin zarafi ko musgunawa 'yan jaridu da sauri ba tare da la'akari da wanda ya aikata ba, a faɗar ministan yada labarai Mr. Kojo Opo-Nkrumah.
A gaida Hawa Abdulkarim, shugaba Emmanuel Macron ya tattauna jiya Talata da jigajigan jami'in Faransa a wani yunkuri na nuna cewa a shirye yake don tattaunawa bayan kawancinsa na masu katsakiyar ra'ayi ya gaza samun cikakkiyar rinjaye a zaben yan majalisar dokoki. Gana wadda aka yi a fadar shugaban kasa na zuwa ne bayan Prime Minister Elizabeth Bone a hukumance ta yi ta yin murabus a jiya Talata, kamar yadda aka saba yi a al'adance bayan zabukan yan majalisa. Nan take Macron yayi watsi da Tang tare da ci gaba da gudanar da gwamnati mai ci yanzu. Kawancan tare da Macron ya samu kujeru 245 a zaben yan majalisar dokoki da aka gudanar a ranar Lahadi da ta gabata, inda ya gaza samar da kujeru 44 don samun rinjaye a majalisar dokokin kasar, wato majalisar dokokin Faransa. Gamayyar jam'iyyar NUPS mai sassaucin ra'ayi ta lashe kujeru 131 inda ta zama babbar jam'iyyar adawa. Jam'iyyar adawa ta National Rally ta samu kujeru 89 a majalisar mai wakilai 577, ta samu karin kujeru 8 akan wanda ta samu a zaben baya. Macron ya gudanar da taruka daban-daban tare da 'yan adawa, ciki har da shugaban jam'iyyar Republicans Christian Jacob da shugaban jam'iyyar Socialist Oliver Faure da shugabar masu ra'ayin mazinjiya Marine Le Pen.
To madalla, an jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Rundunar sojan Najeriya na Operation Haɗin Kai da ke shi a arewa maso gabashin ƙasar ya samu nasarar kubuto da wasu 'yan mata da aka sace na garin Chibok da ke kudancin jihar Borno tun shekaru 8 da suka gabata. Daga Maiduguri ga Haruna Daudabi da ƙarin bayani.
Rundunar sojan Najeriya na Operation Haɗin Kai da ke shiri arewa maso gabacin Najeriya ta samu nasarar kubuto da wasu 'yan mata na garin Chibok da aka sace a garin Chibok da ke kudancin Borno tun shekaru 8 da suka gabata. Waɗannan 'yan mata da sun samu kubuto daga hannun 'ya'yan kungiyar Boko Haram ɗin sakamakon ɓarin wuta da aka dinga yi ma 'ya'yan kungiyar da har aka hallaka mazajensu. Waɗannan 'yan mata guda biyu dai dukkaninsu na ɗauke da 'ya'ya wanda ta ce kowannensu ta haifa ne sakamakon aron dole da aka yi mata da waɗannan mayaka. Waɗannan mata dai da suka haɗa da Hawwa Joseph da Maryam Dauda dukkaninsu na hannun sojojin Najeriya a yanzu haka, wanda aka kai su asibitoci don duba lafiyarsu. Kafin daga bisani a gabatar da su gaba ne ba labari, Major General Christopher Musa shi ne kwamandan rundunar sojan Najeriya na Operation Haɗin Kai da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya da kuma ya gabatar da waɗannan mata gaba ne ba labari. Ga dai abin da ke cewa.
Ka san abin da wannan abin da ya faru, waɗannan yara 'yan mata ne ba san komai ba. Mutanen suka ɗauke su suka je suka wulakantar da su, ka ga yadda suke. To abin da mu a wurin mu mun ji daɗi da mun same su, kuma mun san akwai saura, so akwai aikin da zamu ci gaba da don aniyan mu shine mu fitar da dukkan su daga cikin jaji, so da kowa ya dawo gida su ci gaba da rayuwar su yanda ya kamata. So sojoji suna nan suna aiki, ba mu gaji ba, zamu ci gaba da yi sai mun samu su duka. Abin da muke ciki kenan. Shi yasa kuma kake gani ba za mu iya zuwa ko ina kawai mu dinga bombing wurare ba domin irin su, don ba mu son mu kashe shi, mu muna son mu same su da rai. So shi yasa kowa muke da hankali, muke mu tabbatar cewa don dama inda suke dama can ciki ciki ne mutane sun dauka cewa ba wanda zai kai wurin. To tunda mun fara samun su ya nuna cewa muna samun nasara sosai, kuma zamu ci gaba da yin haka. Allah na taimako, muna samun wannan, kuma mun tabbatar cewa zamu samu sauran su.
Shi ma GOC da ke kula da shi a ta bakwai na rundunar sojan Najeriya Major General Wahili Shaibu cewa yayi.
The first of them is Hawwa Joseph, who was rescued on the 5th of July. Around the Burma General Area during the fighting patrol.
Yace mun samu nasarar kubuto da wannan 'yan matan ne. Na farko ita ce Hawwa Joseph, wanda muka samu nasarar kubuto da ita a ranar 4 ga watan Yuli na wannan shekara a wajajen garin Bama, a lokacin da mutanen muke sintiri. Ita ma Maryam Dauda na ɗaya daga cikin wanda muka samu nasarar kubutowa da ita a lokacin da muka afka ma 'ya'yan kungiyar Boko Haram a yankin Goza da ke kudancin Borno. Na kuma tambayi waɗannan 'yan mata ko me za su ce game da wannan kubuto da su da sojojin Najeriya suka yi.
Sunana Hawwa Joseph, daga jejin Gazuwa.
Sojoji ne suka samu ke?
Ranar soja sun kawo hari, shi ne na samu na gudu. Sai na fita na gudu da yamma ne, da yamma shi kenan. Sai na kwana a jeji, da na kwana a jeji da safe shi na iso kan kwanta ba. Sun mun aure.
Maryam Dauda.
Shekaruna lokacin da sun kwashe ne 17 ne 18 shekaruna. Can kina shekaru 18 kina cikin yan matan makarantar nan da aka kwaso ko?
Eh, ina cikin su.
Wasu mata kenan guda biyu cikin yan matan makarantar na garin Cibao da aka samu nasarar kubutowa da su da kuma sojojin Najeriya suka gabatar da su gaba ne ma labari. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Daudabi da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfila Hashim ya dawo da labarin duniya kashi na biyu.
Jami'an gwamnatin Amurka sun yi cikakken bayani a jiya Talata kan yadda tsohon shugaban ƙasar Donald Trump da abokansa na siyasa suka yi ƙoƙarin ganin an naɗa wakilan zaɓe na bogi a jihohin da ya sha kai a hannun ɗan jam'iyyar Democrat Joe Biden a zaben shekarar 2020, don Trump ya ci gaba kan karagan mulki da kuma sauye jimillar ƙuri'un. Duk da cewa babu wata shaida ta maguɗi a ƙidayar ƙuri'un, kakakin majalisar wakilai na jihar Arizona na jam'iyyar Republican Rusty Bowers ya shaidawa kwamitin majalisar da ke binciken tarzomar da aka yi a babban zauren majalisar dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun shekarar ta gabata, cewa Trump ya roƙe shi ta wayar tarho sau biyu da ya yi watsi da nasarar da Biden ya samu a jihar ta yamma, amma ya ƙi amincewa. Bowers ya ce shi da kansa ya zaɓi Trump a zaɓen, amma ya faɗa masa lokacin da yake tattaunawa da shi cewa ba zan yi masa wani abu da ya saba doka ba ta hanyar naɗa wakilan bogi, bayan cewa Biden ne lashir jihar da ƙuri'u sama da 10,000. Bowers ya ce wani lauyan Trump, tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani, ya yi ikirarin cewa bakin haure 2,000 ne suka kada ƙuri'a ba bisa ka'ida ba a Arizona a shekarar 2020 tare da matattu 5,000 zuwa 6,000. Lokacin da Bowers ya buƙaci hujja, Trump cewa ya yi ba shi abin da yake buƙata Rudy. Daga ƙarshe, Iran ta zartar da hukuncin kisa kan mutane sama da 100 a cikin watanni ukun farko na shekarar nan ta 2022. Lamarin da ke ci gaba da tarbarewa, a cewar wani rahoto da aka gabatarwa Sakatare Janis na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres a jiya Talata, da take jawabi gaban kwamitin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin Geneva. Mataimakin jami'a kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Nada Al-Nashib, ta gabatarwa Guterres rahoton abubuwan da ke faruwa a Iran, inda ta ayyana cewa ana samun ƙaruwar kashe-kashe a ƙasar, yayin da aka kashe mutane 260 a shekarar 2020. An kashe akalla mutane 310 a shekarar 2021, ciki har da mata akalla 14, inji ta. Ta kuma ƙara da cewa a bana an ci gaba da yin hakan. Tsakanin 1 ga watan Janairu zuwa 20 ga watan Maris, ta ce akalla mutane 105 ne aka kashe, yawancinsu 'yan tsiraru ne a ƙasar. Rahoton da aka haɗawa Guterres ya yi nuni da matuƙar damuwa da ƙaruwa aiwatar da hukuncin kisa kan ƙananan laifuka game da laifukan da suka shafi muggan ƙwayoyi, inji Nashif.
A gaida Sarfila Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya an tabbatar da mutuwar jami'an 'yan sandan kwantar da tarzoma 6 a wani kwanton bauna da 'yan bindiga suka yi musu. Jami'an dai suna rike maniyyata aikin hajji ne daga ƙaramar hukumar Isa zuwa Sokoto, inda za su hau jirgi zuwa ƙasar Saudi Arabia. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Ya zuwa yanzu dai an samu tabbacin mutuwar jami'an 'yan sandan kwantar da tarzoma 6 daga cikin waɗanda 'yan bindiga suka yi wa kwanton ɓauna lokacin da suke rike maniyyata aikin hajji a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. Shugaban ƙaramar hukumar mulkin Isa Abubakar Yusuf Dan Ali ya tabbatar da mutuwar mutanen 6, shi ma dan majalisar jiha mai wakiltar yankin Habibu Halilu Modaci ya tabbatar da rasa rayukan jami'ai 6.
Yanzu haka daga asibiti yake, inda muka zo aka environment din corps din guda 6 na security, an yi musu, an sa musu magani za a kai su wuraren da sun kanso. Sai mofil guda shida ne Allah ya musu rasuwa.
Na zanta da wani mazaunin Isa wanda yana da kyakkyawar hulɗa da jami'an 'yan sandan da ke aikin samar da tsaro a yankin.
Sunana Mahadi Isa. Mun yi bakin cikin da abin da ya faru ga waɗannan mobile. Waɗanda an ka ce ga bandits ga wuri kaza wallahi ba kyakkyafta suka taya. To irin waɗannan abu wannan ya faru gare su ba dole mu ji bakin ciki ba. Ko babu wani taimako da aka yi musu. Da kadi bai su akwai sosai. Kaga akalla ma akwai wani ɗazu wanda ke gaya min shi abin da ma zai ci na wanda zai aika ma yali ne wallahi bai da su sai da ya zo ya ansa ya ranta 5,000 ya aika da su.
Na yi ƙoƙarin janta bakin rundunar 'yan sandan Najeriya akan wannan batun amma dai abin ya gagara. Bisa ga yadda matsalolin rashin tsaro suka dabaibaice yankin na Isa na gabacin Sokoto, ɗan majalisar ya shawarci jama'a da su ƙauracewa hanyar Isa zuwa Gundumi zuwa Sokoto.
Saboda hanya ce wadda a halin yanzu ta zama mana wata matattarar 'yan ta'adda. Saboda kusan dajin tun daga Isa zuwa Gundumi babu wani babban garin da za ka isa, dukkan area ɗin daji ce. Saboda haka mafi yawancin 'yan ta'adda suna nan cikin dajin nan. Saboda haka ina kira ga mutane da su kuji bin wannan hanya kafin mu ga abin da Allah zai.
A wannan hanyar ne a makon da ya gabata aka fara tare uban ƙasar Bafarawa inda aka yi garkuwa da yaransa biyu. A wani bayani da jaridar Daily Trust ta wallafa ya nuna cewa an sako yaran biyu bayan da aka biya kuɗin fansa naira miliyan 2. Na tuntuɓi babban ƙane ga uban ƙasar Nasiru Dalhatu Bafarawa kuma ya tabbatar da an sako yaran biyu amma da yadda aka sako su ne ba ƙarin bayani.
An sako yaran nan biyu ko?
An sako su lalle. Lalle an sako su.
To kamar haka kawai aka sako su ko akwai wani abu da ya faru?
Ba abu ne wanda abun nan ba.
Matsalolin rashin tsaro dai na ci gaba da tayar da hankulan 'yan Najeriya duk da ƙoƙarin da mahukunta ke cewa suna yi na shawo kan matsalolin. Muhammad Nasir, murar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com. Ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Shin menene matsayin doka kan gabatar da 'yan takarar mataimaka na mutum-mutumi da wasu jam'iyyun siyasar Najeriya suka yi? A jihar Niger tana ƙasa tana dabo. Yayin da wasu 'yan takarar da suka lashe zaɓen fidda gwani suka ce ana ƙoƙarin yi musu ƙwace. Jama'a assalamu alaikum. Bayan kammala zaɓen fidda gwani na 'yan takarar shugaban ƙasa da jam'iyyun Najeriya suka gudanar. Abin da ya biyo baya shine rikitar zaɓi musu mataimaka kamar yadda dokar zaɓen ƙasar ta tanada a cikin wa'adin da hukumar zaɓe ta shata. To sai dai da alama lokaci ya ƙurewa wasu jam'iyyun siyasa domin kuwa ba su kai ga cimma matsayar waɗanda za su zaɓa ba kafin ƙarewar wa'adin na hukumar zaɓe. Lamarin da ya sa tilas suka gabatar da wasu sunaye ga hukumar zaɓen domin kaucewa saɓa wa'adin hukumar. Manazarta lamurran siyasa da ma wasu 'yan siyasar sun yi zargin cewa wasu jam'iyyun kamar APC mai mulki da jam'iyyar kwadago wato Labour Party sun gabatarwa hukumar zaɓe da mataimakan 'yan takarar su na shugaban ƙasa ne a matsayin mutum-mutumi da idan suka cimma matsaya a nan gaba za su sauya su. To ko menene tanadin doka kan wannan al'amari? Barista mai nasara Kogo Umar masanin shari'a ne da kundin tsarin mulki.
Sashi na 221 zuwa 228 ya yi bayani akan yanci na jam'iyyu har da sashi na 29 na dokar zaɓe ta ƙasa. Yanci na jam'iyyu wato su iya fito da 'yan takararsu. To amma duk da haka 'yan takarar da za su fito sai aka fito da jadawalin bayani a ƙarƙashin sashi na 84 sakin sashi na 9 da na 10 da na 11 akan ga hanyoyin da za su fito da shi. To akan wannan ne aka ce dole kowace jam'iyya kar ya kasance sama da kwana 180 kamin zaɓe su fito su tura jadawalin bayanin 'yan takararsu. To shi 'yan takara na mataimakin shugaban ƙasa alal misali ciko ne na cancantar dan takarar shugaban kasa daidai da hurumi na sashe na 130 har zuwa 141 na tsarin mulkin Najeriya. Saboda haka idan har aka daga aka tura shi a matsayin shi ne mataimakin shugaban kasa wanda yake dan takarar mataimakin shugaban kasa, to ba ku da hurumi da jam'iyya za ta iya cewa ita ta janye wannan abin nan din, domin sashe na 33 na dokar zabe ta ce jam'iyya ba ta da hurumi da za ta iya janye dan takara ko ta ce za ta cire wani zabe na daban ta fito da wani dan takara. Abin da dai kawai ya faru shine in muka dauki sashe na 33 zuwa sashe na 34 da sashe na 31 da sashe na 29 na dokar zabe, waɗannan hurumai sun ce sai dai idan shi a ƙashin kanshi ne ya rubuta murabus ya sauka a ƙashin kanshi ya ce baya yi, idan kuma akwai alama an matsa mishi to a ƙarƙashin sashe na 65 na dokar zabe haramun ne a matsa mu wani, domin kuma hukumar zabe karta anshi wannan idan an yi shi ne a matsayin matsi. Saboda haka duk waɗannan da aka sanya babu hurumi a doka da ya ce wai jam'iyya tana iya zuwa ta canza, jam'iyya ba ta da hurumin canzawa. Shi dan takara ne sashe na 31 na dokar zabe ya ba shi dama da yana iya rubuta wasiƙa, kuma in ya rubuta da kanshi ya kai ma jam'iyyar da kanshi, ita kuma jam'iyyar ta kai ma hukumar zabe da kanta cikin kwana 90 in kamin lokacin da za a yi zabe. Idan ya wuce kwana 90 in kamin lokacin zabe to ko jam'iyyun ya zama haramun ba za su iya zuwa su canza wani dan takara ba ko mataimakin dan takara. Waɗanda suka ba da suna su ne halastattun yan takara a fuskar doka, saboda haka sai dai su juya ta bayan fage a rika lallashin yan takara din, a rika lallashin su ana sa musu karas a baki in sun ga dama to su zai su zo su janye. In ko mutum ya zama hutsu ya hautu dokin naki yace shi bai dabo shi yana nan dan takara, to bayan da za su ya zama dan takara sai idan bayan in jami'ar su ta ci zabe an zo an rantsar da shi, daga nan suna iya su amfani da matakai wanda za su bi na karkashin kasa na siyasa a iya cewa an tsige shi ko an cire shi ko an abin.
Tuni dai da wasu yan rajin yankin arewa maso gabashin Najeriya na jam'iyyar APC suka gudanar da taron manema labarai a Abuja inda suka bayyana bukatar la'akari da yankin nasu wajen zaben dan takarar mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar.
Sunana Haruna Sardauna, shugaban kungiyar Northeast APC Youth Stakeholders Forum. Wannan kungiya ce ta matasan yankin arewa maso gabashin Najeriya waɗanda suke rike da matsayi a gwamnatocin jihohi da kuma gwamnatin tarayya da ma jam'iyya. Dalilin da yasa muke so a ba wannan yanki wannan kujera, kowa ya sani a fadin tarayyar Najeriya muna da shiya guda shida. A shiya guda shida in ka tsallake Northwest wato arewa maso yammaci, so arewa maso gabashin Najeriya ita ne ta biyu a yawan kuri'u, kuma ita ne cibiyar jam'iyyar APC, kasancewar muna da jihohi guda biyu waɗanda a tarihin demokuraɗiyyar Najeriya tun 99 jam'iyyar PDP wadda ta yi mulki a baya bata taɓa mulkan wannan yanki ba, kuma wannan yanki namu a yanzu hakan nan jam'iyyar PDP ta tsaye da ɗan takara wanda kowa ya san ƙarfin tasirinsa a siyasar ƙasar nan. Wannan yanki kuma shine yankinsa, shine kamar home zone nashi. Idan ba mu samu dama na mataimakin shugaban ƙasa a jam'iyyar APC ba za mu kasance za mu yaƙi iyaka bakin ƙoƙarinmu domin kallon mun kawo kuri'un a jam'iyyar APC, amma hakan ba za mu samu ƙarfin gwiwa ba. Mutanenmu ba za su samu ƙarfin gwiwa ba kasancewar ba mu da rikakken hujja da za mu yi amfani da ita wajen nuna cewar muna da mu ma ɗan yankinmu wanda jam'iyyar APC ta ba shi dama.
A jihar Niger da ke arewa maso yammacin Najeriya kuma wasu da suka lashe zaben fidda gwani na 'yan majalisar tarayya ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC sun yi korafin cewa ana ƙoƙarin murɗawa domin a ƙwace musu takarar tare da haɗin gwiwar babban ofishin jam'iyyar na ƙasa da ke Abuja. Ɗaya daga cikin masu ƙorafin dai shine Dr. Mahmud Mamman wanda ya lashe zaben majalisar wakilai na mazaɓar ƙananan hukumomin magama da rijau bayan gudanar da zaben fidda gwani har sau uku, wanda ya zargi Shehu Salih Rijau da yanzu haka ke kan kujerar da ƙoƙarin yin amfani da ƙarfin wasu jigajigan jam'iyyar ta APC domin ƙwacewa a bashi takarar ya yi ta zarce. Dr. Mahmud ya yi ƙorafin ne ta bakin mai magana da yawunsa Comrade Nasiru Muhammad.
Bayan mun gama election nan Dr. Mahmud ya ci zabe gaba daya aka zabe shi sai aka ce wai kuma a canza zabe bayan kwana biyu sai muka dawo Mina muna hanyar zuwa Mina malaman zabe na nan youth center Abdulsalam youth center sai kuma aka kawo yan ta'adda aka kawo musu farmaki aka kwace kayan zabe a hannunsu so muna isowa a Mina sai muka je area command gaba daya muka yi reporting case din wuri yan sanda sai aka kawo kayan zabe aka bar wanda aka kawo su to da aka kawo waɗannan sai muka je Lego Kutigi aka saki yin wani election na juke nan delegates din da suka zo mutum 104 ne sannan gaba ɗaya mutum 104 nan sun zabi Dr. Mahmud so bai samu ko guda ba ko bashi bai samu ko guda ba so bayan mun gama wannan bayan kwana biyu sannan sai ga wani result ya fito na kayan zabin da aka saki su Shehu Sulo suka je suka cika suka fito da shi cewa wai ai Shehu Sulo ya ci zabi so ana inda ana ta maganganu abin ya tabbata cewa bai cin ba tunda wayancin kayan sata ne babu malama INEC ba kowa so da aka gama wannan kuma sai aka zo nan Abuja wurin kawo result Abuja sai aka zo ana bi yanda za a canza sunan Dr. Mahmud a sashi Usulo bayan an gama wannan mutanen mu sun bi an gyaro magana an bar sunan Dr. Mahmud ne shi ya ci sai aka ba Dr. Mahmud wani original slip da ake bayarwa wanda zaka cika sai a mika sunanka a INEC daga APC National sai aka sunanka a INEC Dr. Mahmud ya cika ya je ya submitin ranan Tuesday ya je submitin wannan yanzu an kawo sunan INEC sunan kowane rep ya fito da na doctor ya fito sai ya nuna pending a karshe aka sa pending sai gorifi magana ya zo mana cewa Kashim Shetima na Borno State former senator yana da interest a kan Shehu Sulo saboda dan uwan shi ne mutumin shi ne abokin shi ne so yanzu shi Kashim Shetima shi ne ke bin makarkashiyar yinda za a yi waɗanda ke uploading sunayen nan kar a sa sunan Dr. Mahmud a sa sunan Shehu Sulo
duk da yake dai kokarin jin ta bakin Shehu Rijau bai yi nasara ba to amma shugaban jam'iyyar APC mai kula da shiyar arewa ta tsakiya Mu'azu Bawar Rijau ya ce suna da masaniya kan wannan takaddama
wannan bayani aka yi zo muna cewa an samu dan cece kuce akan wannan kujera kuma aka ce Dr. Mahmud shi ya ci ila shi wannan zaben to haka can ma a nan Herbata Shehu da Shehu Sulo ya zo musu da wani result shi kuma shi ya ci wannan zaben to an yi zama na ɗaya an yi zama na biyu an zama na uku to yanzu a ƙarshe shugaban APC na tarayya gaba daya ya sa kwamitin nan kuma suna duban koke-koke da kowane bangare na Najeriya kuma Allah ya iko sai Allah da zamu kowa adalci yadda ya kamata.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari da Shamsiya Hamza Ibrahim. Jimbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna yanzu kuma sai labarai a takaice.
Ukraine ta bada rahoton an kai wani kazamin hari jiya Talata a yankin Severodonetsk a daidai lokacin da dakarar Rasha ke ci gaba da samun cikakken iko a gabashin birnin. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na faifan bidiyo cewa halin da sojoji ke ciki a yankin gabashin Luhansk da gaske shine mafi tsauri a yanzu. Maharan kuma suna matsa lamba sosai akan hanyar Donetsk. Shugaba Emmanuel Macron ya tattauna jiya Talata da jigajigan jami'in Faransa a wani yunkuri na nuna cewa a shirye yake don tattaunawa bayan kawancansa na masu tsakatsakin ra'ayi ya gaza samun cikakken rinjaye a zaben yan majalisar dokoki. Gana wadda aka yi a fadar shugaban kasa na zuwa ne bayan Firaminista Elizabeth Bourne a hukumance ta yi ta yin murabus a jiya Talata kamar yadda aka saba yi a al'adance bayan zabukan yan majalisa. Nan take Macron ya yi watsi da tayin tare da ci gaba da gudanar da gwamnati mai ci yanzu. Jami'an gwamnatin Amurka sun yi cikakken bayani a jiya Talata kan yadda tsohon shugaban ƙasar Donald Trump da abokansa na siyasa suka yi ƙoƙarin ganin an naɗa wakilan zaɓe na bogi a jihohin da ya sha kai a hannun ɗan jam'iyyar Democrat Joe Biden a zaben shekarar 2020 don Trump ya ci gaba kan karagan mulki da kuma sauya jimillar ƙuri'un. Duk da cewa babu wata shaida ta magudi a kidayar ƙuri'un.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi a misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.